الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تتبت على الله تبارك وتعالى تدوك مويدين جينيه mama lakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 16 ga watan Sha'ban shekara ta 1436 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 3 ga watan 6 shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani da taimakon Allah tabaraka wataala darasi da ya gabata mun shiga sura ta 19 a bangaren lissafi suratu maryam kafin darasi ne uba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata na'am kanin yi
akin
ha wani tsakanin lafazin akin da ake iya dai abinda na sani shine ake idan aka ce al-aqim wanda baya aibuwa sawa'an namiji ne ko mace an gane ko shine ake nihi da ake na'am
kashin hadisi na ibn abbas kuma da ya saki masa shi wannan cikin al'ada
eh
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai duka in da ke sanin cikin da zai yi sai ka kuma ban da bai wannan na wani kun aka tike shi a masaki wannan suke da shi ne za ka tike shi ko kuma
wa anan da shi Umar yaje ya fada ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ga dan shi Abdullahi ya saki matar shi alhali tana al'ada manzo Allah yace da Umar je ka kasa shi ya dawo da ita idan ya dawo da ita ya bari har ta tsarkaka in ta samu tsarki in yana nihin sakin ta ya sake ta in ko yana nihin kenan ci gaba da zama da ita in ya so ya rige ta amma tare da cewa wannan saki da aka yi tana cikin jinin al'ada wannan saki ya tabbata kenan in ya dawo da ita anan in ta gama jinin al'ada in baya son ya ci gaba da zama da ita zai kare sakin ta kenan in an hada da sakin da ya mata lokacin da tana cikin jinin al'ada ya zama saki biyu an gane ko shi wannan saki ne bayan da shari'a ta tsara a saki mace domin saki ne wanda yake na bid'a sakin mace lokacin da take cikin jinin al'ada amma duk wanda ya saki matar shi tana cikin jinin al'ada saki ya tabbata amma bai yi saki ba kamar yadda ya dace idan yana buƙatar yayi saki wanda ya dace kenan in ta zarkaka sannan sai ya ƙara sakin ta in an hada da wancan biyu kenan sannan in ko yana nihin ya rike ta kenan in ta gama jinin al'ada shikenan sai ya ci gaba da zama da ita wancan sakin amma yana nan wanda ya mata lokacin da tana cikin jinin al'ada
kwatankwatan lokaci na wajen da ke yi
kamar wani lokaci waiwa wani lokaci ne lokacin sallar juma'a yake shiga lokacin sallar juma'a yana shiga idan rana ta bushe lokacin da daya da sallar azhar illa kasancewar an samu asar waɗanda suke nuna halaccin yin sallar juma'a a lokacin wallaha ma'ana da hanzi kamar yanda wasu daga cikin magabata sun tafi akan halaccin yin sallar juma'a a wannan lokaci amma ba yin ta a wannan lokaci kace shine sunna an gane ku abinda yake sunna game da sallar juma'a shine bayan gushewar rana kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana amma wasu athar wasu dalilai suna nuna halaccin yin ta a lokacin hantsi mu gane akwai bambanci tsakanin halacci da abinda yake sunna kamar yadda in ka koma cikin fiqh sunna na Sayyid As-Sabiq zaka ga maganganu na magabata irin waɗanda suke ganin cewa halaccin ana iya yin ta kenan da hantsi shine lokacin da rana ta daukaka domin wasu dalilai da suka fahimta a karkashin su amma sallar juma'a lokacin da kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya saba yin ta shine idan rana ta bushe kamar yadda hadisai suke cikin sahih bukhari amma ba ka zo kai sallar juma'a da hantsi kuma ka ce sunna ce a wannan ana bayani game da halacci kamar yadda yin bawali a tsaye musamman lokacin da mutum ya samu kanshi a wurin kazanta ba za ka yi bawali a tsaye ka ce kai sunna kace ayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma yayi bawali a tsaye domin ya nuna mana halaccin yin shi amma ba dan yin shi a tsaye sunna bane na me yake shi
aka tala kaman tawar masalla wannan talira ta take sai ta bai yawa to mutun ya in zai sujada sai ga akasarin mutane sun nadi hannu sabar mai kuma sai sujar na da zai cika ba ya zama mutum a dunkule idan dai kai ajiyar nan cikin kura ko kofin cikin kura wanda su zuriya take kusa da matar matsala
wai misali mutanen da ba sa meke hannuwansu idan za su yi sujada musamman shi ne ɗan'uwa yake misali waɗanda suke sallah a kan tabarmar leda da sauransu wai don kada hannuwansu su yi kura wannan kuskure ne saɓanin sunna ne amma sallah sallah ce ingantacciya an gane ko kaifiyar yanda ake sujada dole ne mutum ya shimfiɗa tafukan hannunsa ya gudunsu fuskanci alƙibla kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake kuma sannan ya aza tafukan nasa tabra da kunnuwansa ko kuma abin da yake koma bayan haka mutum ya dan bude da matsansa kada ya haɗe su kenan da haka gare shi a darasi ne gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya ƙarshen aya ta 15 a cikin wannan sura ta 19 suratu maryam wanda aya ta 15 cikin bayani ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana a kan kissar Zakariya alaihi salam wanda kissa ta Zakariya alaihi salam wata aya ce da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nuna mana daga cikin ayoyinsa cewa shi mai iko ne a kan kowa da komai babu abinda ke gagarar Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda kuma wannan yana nuna mana kasancewar wato duk lokacin da al'amari ya yi kamari a wanda ya zama wajibi mutum ya koma zuwa ga Ubangijinsa kamar yadda Zakariya alaihi salam shekaru sun tura ya zama dattijo kamar yadda yake cewa inni wahana al'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba yake cewa ya Ubangiji na inni wahana al'azmu minni yake cewa wato kashina yayi rauni washta'ala ar-ra'su shayba gashin kaina ya kullu da gurgura ma'ana gurgura ta hada kai yace wa lam akun bi du'aika rabbi shakiya ce ya Ubangiji na ban zaman toba tababbe game da roƙon da nake maka ka saba karbar addu'ata a yanzu ma ina kyautata zatan zaka karbi addu'ata wanda mun yi bayani a baya wannan na nuna mana a kowane hali bawa ya kyautata zato da Ubangijinsa an gane ko ka kyautata zato ga Ubangijinka in kana addu'a ka sakankance ka yi yaqinin cewa Allah zai karbi addu'arka, amma ba kana addu'a ba kana kai kawo ta amsu ko ba ta amsu ba, ni dai ina yi, wannan kuskure ne. In kana addu'a ka kyautata ma Ubangijinka zato, ka yi yaqinin cewa Allah zai karbi addu'arka, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi sahihi yake cewa ud'u Allah wa antum muqinun bil ijaba, ku roki Ubangijinku halin kuna masu sakankan cewa game da cewa Allah zai karbi addu'arku. To shine anan yace walam akun bi du'aika rabbi shaqiya, yace ya Ubangijina ban zamanto ba tababbe game da roƙonka, ka saba karbar addu'ata. To shine anan Zakariya alaihi salam ya roki Ubangijinsa cewa Allah ya bashi magaji, ma'ana wanda zai gaje shi, kamar yadda can cikin suratul anbiya za mu iske Ubangiji ta'ala ke faɗa wa Zakariya, idna da rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Ubangiji ta'ala ya ce basu labarin Zakariya alaihi salam, idna da rabbahu, lokacin da ya kirayi Ubangijinsa, an gane ko Allah ya bayyana mana nau'in kiran shi ne nida'an khafiya, ya ce rabbi, ya ce ya Ubangiji na, la tazarni fardan, kada ka bar ni ni kadai ba tare da magaji ba, wa anta khairul warithin, kai ne fiyayyen masu gado, in har akwai wani mai gado to kai ne fiyayye, domin kai zaka gaje kasa da duk abin da yake kanta, kamar yadda yake wa inna la nahnu nubihi wa nuwitu wa nahnu al-warithu, kamar yadda yake inna nahnu narithu al-ardha wa man 'alayha wa ilayna yurja'u. To mun yi bayani wani magaji yake nihi wanda zai gaji dukiya, annabawan Allah duk abinda suka bari na dukiya ba a gadansu, an gane ku, al'umma suka bar ma duk abinda suka bari na dukiya, to wannan jama'a suka bar ma gaba ɗaya, don haka su ba a gadansu. Iya abinda ake gadar annabawa shine abinda suka zo da shi na karantarwar addini, don haka anan shi ya ji tsoron wato su ne ƴaƴan danginsa game da irin yanda ya ga sun karkace ma tafarki, to yana jin tsoron kada su lalata addini bayan shi. A lokacin ne ya roki Ubangiji cewa Allah ya bashi magaji, ma'ana wanda zai gaje shi a wajen sanin wannan littafi da kokarin saita mutane akan tafarkin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kamar yadda shi Zakariya alaihi salam ya kare rayuwarsa akan wannan hanya. To wannan haka ake bukatar duk wanda yake kan aiki na alkhairi, to yayi kokari ya gadar da wannan aiki na alkhairi, ko bayan wucewar shi a cigaba da wannan aiki. Kamar yadda mutanen banza malalata su ma fama suke su gadar da lalacinsu, ba sa bukatar a ce sun tafi lalacinsu a ce ya tsaya, kamar yadda bayani ya gabata tun lokacin da muka zo cikin hadisi na Suhaib ibn Sinan ar-Rumi, Allah ya kara masa yadda, wanda hadisin na cikin sahihai, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba mu labarin wani sarki wanda yake kiran jama'a zuwa bauta masa, wanda yana da wani dandago, wanda dandaban da shekaru suka tura ya zama dattijo, ya ga cewa karshen rayuwarsa ta kusan ya kusanto, ya ce ranka yi dade, abinda muke bukata kada wannan ilimi namu ya bace, a bani yaron da zan karantar da shi wannan ilimi na dabu, wanda kissa ce mai tsawo. To haka shi Zakariya alaihi salam wannan tafarki mai kyakke wanda Allah ya aiko shi da shi, to shi yake famar cewa Allah ya bashi wanda zai gaje shi akan wannan tafarki, yayi kokarin saita mutane, dan haka shi yace yarithuni wa yarithu min ali yaqub, wanda zai gaje ni yayi gado daga cikin iyalin Yaqub alaihi salam. Iyalin Yaqub abinda suka gada shine annabta, kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake faɗa wa waritha Sulaimanu Dauda, Sulaiman wato ya gaji mahaifinsa annabi Dawud. A nan in har gadon dukiya ne, malamai suka ce to menene bambanci tsakanin annabi Sulaiman da sauran ƴaƴan annabi Dawud, da har za a ce wa warifa Sulaimanu Dawud, Sulaiman ya gaji annabi Dawud, in har gadon dukiya ne, menene bambancin shi da sauran ƴan uwansa, ma'ana ƴaƴan annabi Dawud. Dan haka gadon da yi shi ne gado na annabta da fahimtar littafin da Allah ya saukar ma annabi Dawud. To shi ne anan ya ce yarithuni wa yarithu min adi Yaqub, sai ya ce wa ja'alhu rabbi radiya, ya Ubangiji na dan da nake roƙon ka bani kyautarsa ka maida shi ya zamanto dani wanda yake mardiyan ma'ana yardaddan ka wanda ka yarda da shi ka amince masa. Dan haka wannan na nuna mana kamar yadda bayani ya gabata ladabi daga cikin ladabban addu'a in zaka roki Ubangiji subhanahu wata'ala ka roki shi abu wanda yake na kwarai. An gane ko karka ce kai komai ma a baka kuma yaya yake a baka. An gane ko wannan baya daga cikin ladabin addu'a ka ce kai kuma yaya yake a baka. Ka roki Allah in zaka roki Allah abu ka roki Ubangiji abu wanda yake na kwarai. Kamar yadda anan yace waje al-rabbi radiya yace ya Ubangiji na ka maida wannan da da zaka bani ya zamanto da ne wanda yake mardiyan ma'ana wanda yake abin yarda. Waje al-rabbi radiya yace ya Ubangiji na ka maida shi ya zamanto kenan da ne wanda yake abin yarda abunka. To dan haka wannan kamar yadda bayani ya gabata kenan kada mutum ya yanke kauna game da jin kan Allah duk cikin halin da kake. To ka koma zuwa ga Ubangijinka subhanahu wata'ala kada ka yanke kauna. Dan haka can Allah ya kissanta mana kissa ta Annabi Ibrahim alayhi salam wanda ya gabata cikin suratul Hijr. Ubangiji ta'ala ya ce wa nabbihum an bayfi Ibrahim iz dakhalu alayhi faqalu salama qala inna minkum wajidun qalu la tawjal inna nubashshiruka bi gulamin alim qala abashshartumuni ala an massani al-kibar fa bima tubashshirun qalu bashsharnaka bil haqqi fala takun minal qanitin qala wa man yaqnutu min rahmati rabbihi illa ad-dallun. Ubangiji ta'ala yace ba su labari game da wato Annabi Ibrahim alayhi salam ba su labari game da baqin Ibrahim alayhi salam lokacin da suka shigo wajen Ibrahim alayhi salam sai suka yi masa sallama. Annabi Ibrahim alayhi salam ya karba sallama kamar yadda Allah ya kissanta mana a cikin suratul Zariyat. An gane ko qala salam sai yace qaumun munkaru nan sai yace inna minkum wajidun yace lalle mu wallahi masu firgici ne masu tada hankali ne game da ku waɗannan baki mu ba mun kasa gane kanku. Suka ce masa la taujal kada ka ji tsoro kada ka firgita. Me ya firgitar da Annabi da wannan Annabi Ibrahim alayhi salam? Allah ya kissanta mana a can da ya kawo abinci ya ajiye musu kamar yadda kissa take cikin suratu Hud. An gane ko lokacin da ya gasa wato maraki wanda yake kosasshe mai mai ya kawo ya ajiye musu sai ya zamanto ba sa daukan wannan abinci su ci abin sai ya daure masa kai. To shine Annabi Ibrahim alayhi salam sai ya saba tsoro a cikin zuciyarsa ya kasa gane kan waɗannan baki. To shine anan yace inna minkum wajidun yace lalle mu masu firgici ne game da ku. Suka ce masa la taujal don haka kada ka ji tsoro kada ka tada hankalinka. Inna nubashshiruka bi gulamin alim lalle mu muna baka albashir da wani da wanda yake ma'abucin sani wanda yake yana da matuka a cikin sani. Sai yace abashartumuni ala an masani al-kibar fa bima tubashshirun yace yanzu bayan girma ya cin mun za ku bani albashir cewa zan samu da game da ni kuke ban albashira yanzu. Suka ce inna basharnaka bil haqqi suka ce lalle mu mun baka albashir ne da gaskiya fala takun min al-qanitin dan haka karka zamanto daga cikin masu yanke kauna game da jin kan Ubangiji. Allahu qalu basharnaka bil haqqi suka ce masa lalle mu mun baka albashir ne da gaskiya fala takun min al-qanitin karka zamanto daga cikin masu yanke kauna game da jin kan Ubangijinka. Qala sai yace wa man yaqnutu min rahmati rabbih Ibrahim alayhi salam yace aika al'amarin haka yake babu wanda ke yanke kauna game da jin kan Ubangijinsa illa dallun sai waɗanda suke fatattu waɗanda suka kauce ma tafarki wanda yake na gaskiya. Kaga anan bayan shekaru sun tura shi ma Ibrahim alayhi salam Ubangiji ta'ala ya azurta shi da da dan haka duk abin da kake nema a wajen Ubangijinka karka yanke kauna kai dai kana ce akan addu'a komai Allah ya kayyade masa lokaci. mun muku misali ya wuce a lissafa ɗaya daga cikin wanda muke tare da su auren shi da yi sai da aka yi shekara 17 sannan matar ta haihu shekara 17 to a yau sai ka gani al'amari daga an yi an dan fara kamakami an dan fara wasu kankanin maganganu komai a wajen Allah lokaci gare shi iya abinda ake bukata mutum ya koma zuwa ga ubangijin shi subhanahu wa ta'ala ya kaskanta kai komai a wajen Allah mai sauki ne to dan haka anan Allah ya kissanta mana gaya yanda al'amarin Zakariya alaihi salam ya kasance yau za mu tashi kenan aya ta gaba kenan ita aya ta 15 kamar yadda bayani ya gabata kasancewar Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana mana bayani game da wata ni'ima da ya jaddada ma shi Yahaya alaihi salam shine aminci da Allah ya bashi ma'ana amintar da shi da Ubangiji ta'ala ya yi a cikin wasu halaye guda uku wanda dan adam ya fi samun kansa a cikin kewa da ba ta da misali a cikin irin waɗannan halaye guda uku hali na farko shine ranar zawwa duniya saboda da yana rayuwa a cikin cikin mahaifa ran da ya zo duniya to yanayin al'amarinsa ya canza zai samu kansa a cikin kewa cikin wani yanayi wanda yake na daban yanayi na biyu shine ranar da mutum Allah ya karbi rayuwarsa aka je aka shigar da shi cikin kabari zai ga wasu jama'a na daban kuma wata rayuwa ce ta daban wadda ta sha bamban da wannan rayuwa ta duniya ita ce rayuwa ta barzakh sannan hali na uku shine yinin alkiyama yanda yinin alkiyama yini ne wanda yake ma'abucin firgici ko kuma mu ce yini ne ma'abucin tsanani wanda zai firgitar da bawa domin al'amura ne waɗanda za ka gansu wanda baka taɓa ganin su ba masu tsoratarsuwa yin alkiyama kamar yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya zana mana irin yadda al'amura suke kasancewa a ranar kiyama to a cikin waɗannan halaye guda uku Allah ya tabbatar da amincinsa akan Yahaya alaihi salam shine yace wa salamun alaihi amincin Allah ya tabbata akan Yahaya yau mawulida a ranar da aka haife shi wa yawma yamutu da ranar da yake mutuwa wa yawma yub'athu hayya da ranar da ake tada shi yana raye shi ne yinin alkiyama a'udhu billahi minash shaitanir rajim qala allah tabaaraka wa ta'ala wa dhkur fil kitabi maryam idhin tabadat min ahliha makanan sharqiyya fattakhadhat min dunihim hijaba فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون Ubangiji ta'ala ke faɗa wazkur fil kitabi Maryam ambata musu labarin Maryam alayha salam fil kitab a cikin littafin da muka aiko ka da shi shine Al-Qur'ani wanda kissa ta Maryam alayha salam kissa ce wadda take ta gaibu al'amari ne na gaibu kamar yanda Allah ya ambata a can cikin suratu annam cikin suratu Ali Imran manzon da Allah ya turo manzo ne wanda yake ummi bai iya rubutu balantana karatu an gane ku amma tare da haka sai gashi yana bada labarin abubuwan da suka gudana abubuwan da suka gabata shi mai iya karanta littafi ba balantana ya rubuta to ta ina ya samu wannan labari ya same shi ne ta hanyar wahayi kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce wannan kissa ta Maryam alaiha salam Ubangiji ta'ala ya ce tana daga cikin labaru waɗanda suke na gaibu nuhi ha ilaik wanda mu ne muke yi maka wahayi to shine anan Allah ya ce karanta musu labarin Maryam alaiha salam fil kitab a cikin littafin da muka baka shine Al-Qur'ani idhin tabazat min ahliha makanan sharqiyya lokacin da wato ta kadaita min ahliha game da mutananta ko kace idhin tabazat wato lokacin da ta kaurace min ahliha daga mutananta makanan sharqiyya ta koma wani wuri wanda yake gabacin masallacin Qudus an gane ko idin tabazat lokacin da ta kaurace min ahliha daga jama'arta makanan sharqiyya ta je wani wuri wanda yake na musamman sharqiyya wanda yake gabacin masallacin Qudus a lokacin da ta je wannan wuri Ubangiji ta'ala yace fattakhazat min dunihim hijaba sai ta riki shamaki tsakaninta da jama'arta ma'ana ba sa ganinta ta samu wani wuri ta kebanci tare da cewa wasu malamai suna cewa ta fita ne ta ji domin ta yi wankan jinin al'ada ta gama al'ada cewa daman al'ada ta da ɗabi'arta in al'ada ta zo mata to ta kan fita daga cikin masallaci sai ta koma gidan wata daga cikin danginta kenan ta gama kuma ta tafi can gefen gari domin ta yi tsarki wannan al'amari ya wakana duk da cewa dai babu wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya tabbatar da haka illa kasancewar dai Ubangiji ta'ala ya faɗa mana fattakhazat min dunihim hijaba ta riki shamaki tsakaninta da jama'arta a lokacin nan Ubangiji ta'ala ya ce fa arsalna ilaiha ruhana sai muka aiko mata ruhana shine mala'ika daga cikin mala'ikunmu shine Jibril alaihi salam shine Allah yake nihi da arro kamar yanda Allah ya ambace shi da wannan suna a wurare daban-daban can Ubangiji ta'ala yake fada yana cewa wa ataina Isa ibn Maryam wannan da yake cewa tilkar rusulu fadalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat wa ataina ba yake cewa wa ataina Isa ibn wa ayyadnahu bi ruhil qudus ash-shahid wa ayyadnahu bi ruhil qudus anan abinda ake nihi da ruhul qudus kamar yanda wasu malamai suka faɗa shine Jibrilu alaihi salam haka kuma can ubangiji ta'ala ya ambace shi da wannan suna da yake cewa wa inna hula tanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin nan ma Allah ya ambace shi da wannan suna haka idan ka koma can cikin wato cikin suratul qadr ubangiji ta'ala yake cewa tanazzalul malaikatu wa ruhu abinda ake nihi da ruhu shine Jibrilu alaihi salam shine kenan anan ubangiji ta'ala yake cewa fa arsalna ilaiha ruhana sai muka aika mata wato ran sarki namu shine Jibrilu alaihi salam fata masala laha basharan sawiya sai ya kamanta gare ta wato mutum ne wanda yake daidaitacce ma'ana mai cikakken halitta fata masala wato sai ya bayyana laha gare ta basharan sawiya wato mutum ne wanda yake mai cikakken halitta ya zo mata ne a sifar dan adam mai cikakken halitta bai zo mata ba akan sifar yanda Allah ya halicce shi sifa ta mala'ika to wuri ko gaya daga ita sai shi ta kebance daga mutananta ta kaurace tsakaninta da jama'arta akwai shamaki babu wanda yake ganin ta kai zai kawai sai ta gani shi qalat sai ta ce inni a'udhu birrahmani minka tace lalle ni ina neman tsari da kariya din rahmani wato da ubangijin da ya halicce ni minka game da sharrinka da muguntarka in kunta taqiya tace in har ka zama mai tsoron Allah kada ka kusance an gane ku saboda abu ne wanda ta ganshi kai tsaye ba ta zato ba ta tsammani ta kebance daga ita sai jama'arta ta kebance daga ita wannan ta kebance daga jama'ar ta kenan ta riki shamaki sai ita kadai kai tsaye sai ta ga wannan mutum to me za ta yi anan wannan shine ya komawa zuwa ga ubangiji subhanahu wataala wannan na nuna mana duk halin da bawa ya shiga hali wanda yake da tsanani to ubangiji subhanahu wataala shi ya zama wajibi ka koma zuwa ga ubangiji dan haka ubangiji ta'ala ya nuna mana neman tsari da wani a cikin halin da ba wanda ya isa ya kawo maka taimako da agaji banda mahaliccinka wannan shirka ne kamar yanda kasancewar an samu wasu daga cikin larabawa din sun sauka wani kwari an gane ku sai kaje suna cewa a'udhu bi sayyidi hadhal makan wato muna neman tsari da shugaban wannan wuri wai suna neman tsari da shi aljannin wai game da kankanan aljannu kada su cutar da su shine ubangiji ta'ala yake kissanta mana wa annahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa don haka anan Maryam sai ta ce inni a'udhu birrahmani minka tace ni ina neman tsari wato da ubangiji na minka wato game da sharrinka da muguntarka kenan wannan yana nuna mana duk yanayin da bawa ya shiga to bayya halatta ya nemi tsari da kowa banda ubangiji subhanahu wataala domin isti'aza ibada ce neman tsari wannan ibada ce baya halatta a nemi tsari da kowa banda ubangiji subhanahu wataala musamman akan abin da ba wanda yake da iko akan shi banda ubangiji subhanahu wataala amma yanzu misali wani ne ya biyo ka sai ta bada firaka ko zai karbe maka dukiya ga wani a kusa da kai sai ka ce wani da Allah kare ni wani ina neman zari da kai game da wani kaga anan yayi isti'aza da abin da shi wannan yake da iko akan shi saboda ka zo ka labe bayan sa ka zo ka ce wani da Allah kare ni game da wani kaga wannan halaka ne ba shirka bane ba saboda kai isti'aza da shi akan abin da yake da iko akan shi saboda da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala da izinin shi zai iya baka kariya tsakaninka da wannan to amma wannan nan baya na wani abu ya biyo ka kace ina neman tsari da wani wanda shi wannan nan bai san abin da ka faɗa kuma kaddara cewa ya ji abin da ka faɗa bai isa bai kawo maka taimako da abin kenan menene matsayin wannan kira da kamar sai isti'aza da kai da shi wannan shirka ce shine wai daga cikin maganganun su na sufiya suke cewa wai in har muridi yayi gaskiya game da shehu shi idan ya fada cikin wani tsanani in tafiya ta kai shekara 1000 idan ya kiraye shehun shi yana ji kuma zai kawo masa agaji dan haka yin za su yi tuntube maimakon su ce ya Allah sai dai su ce ya wani kajana ya jelani ya kailani ya dan amina ya dan kodiyo ya wani to nan maryam alaiha salam ta kadai ta sai ita kadai tsakaninta da jama'ar ta akwai shamaki kai tsaye sai wannan mutum ya bayyana gare ta sai ta ce a'udhu birrahmani ina neman tsari birrahmani da ubangiji wanda yake mai gamammiyar rahama minka game da sharrinka da muguntarka sai ta ce in kunta taqiya ta ce in har ka zamanto mai tsoron Allah to kada ka shafe ni da wata mugunta ka nisance ni ka kiyaye ni nan ma wata karantarwa ce ta daban ubangiji subhanahu wa ta'ala yake mana shine malamai suke cewa ad-difa'u bil ashali fal ashal an gane ko ma'ana in zaka ije ma kanka wani abu to ka biyo matakai abinda yafi sauki da shi zaka fara sannan wanda yafi shi sauki sannan wanda yafi shi sauki yanzu misali mutum ne yazo ya tsantsara ka wanda ka san a cinye ma ka iya cinye shi to anan ba a bukatar kai tsaye ka dauko makami ka gama da shi abu na farko abinda ake bukata kamar magiya ka hada shi da girman ubangiji in mumini ne aka hada shi da girman ubangiji zai daina abinda yake nihi na mugunta in ya kiya ka hada shi da ubangiji to sai ka bi wata hanya ta mai sauki wanda zaka iya kama shi ka daure shi in wannan hanya ba ta yiwu ba to sannan zaka dau hanyar kuma da tafi ta tsanani duk abinda za a yi kenan bil ashal fal ashal ake bukata a yi al ashal fal ashal dan haka farko magiya ta masa ta ce masa in kunta taqiya in har ka zama mai tsoron Allah to ka kiyaye ka ji tsoron ubangijinka ka fita daga cikin sha'anina a lokacin nan kada sai ya ce mata inna ma ana rasulur rabbiki kada ki tada hankalinki kada ki ji tsoro ki san da cewa kadai ni dai manzo ne na ubangijinki ubangiji na ya turo ni ne zuwa gare ki da ahaba laki gulaman zakiya dan na baki kyautar da wanda yake zakiyan zarkakekke anan kasancewar ubangiji ta'ala ya jingina ba da kyautar dan zuwa mala'ikansa me yasa saboda da umarnin ubangiji subhanahu wa ta'ala ne an gane ko zamu iske kuma a can sai Allah ya jingina kuma zuwa kai shi kamar yanda a can cikin suratu maryam wannan suratul anbiya ne ubangiji ta'ala yake cewa wallati ahsanat farjaha fa nafakhna fiha min ruhina waja'alnaha wa ibnaha ayatan lil alamin ubangiji ta'ala ne yace fa nafakhna fiha min ruhina sai muka yi busa fiha wato a cikin gabanta min ruhina wato shine da ran da busa ta ran sarkin mu shine jibrilu alaihi salam kaga nan Allah sai ya jingina zuwa gare shi nan kuma sai ya jingina ba da kyautar dan zuwa mala'ika me yasa saboda ubangiji ta'ala shine ya umarci mala'ika cewa yayi busa shine anan yace inna ma ana rasulur rabbiki ki san da cewa ni wato manzo ne na ubangijinki wanda ya turo ni zuwa gare ki li ahaba laki gulaman zakiya wato dan na baki gulaman da zakiyan wanda yake tsarkakekke kaga misali walillahi masalul a'la kamar misali a ce mai gidanka ne ya ce je ka ba wani kaza idan ka je ka bashi shin kai ka bashi ba kai ka bashi ba mai gidan shine in mai gidan ya ce ni na ba wani kaza shin kuskure ne ba kuskure ne in ka ce kai ka ba wani kenan kai ba a karan kanka ba ka dauka ka bada a sa ka ne akai ka dauka ka baka ka dauka ka bada amma a hakika kyautar tana dawowa zuwa ga mai gidanka domin shi yace ka bada to shi anan jibrilu alaihi salam Allah ya turo shi ne takanas wato domin yayi busa ga Maryam alaiha salam ubangiji ta'ala ya bata da ta hanyar wannan busa da aka yi shine yace inna ma ana rasulu rabbiki ki san da cewa ni dai wato jakada ne na ubangijinki da ya turo ni zuwa gare ki li ahabalaki dan na baki gulaman da zakiyan wanda yake zarkakekke qalat sai tace anna yakunu li gulam nan kuma ta kwantar da hankalinta kenan da ta gane ta cewa wannan al'amari ne daga ubangiji subhanahu wataala sai tace anna yakunu li gulam ta yaya da zai kasance gare ni ma'ana ta yaya zan samu da walam yamsasini bashar alhadi dan adam bai taba shafa ta ba ta hanyar aure walam aku bagiya tace ni kuma ba mazinaciya ba saboda ta riga abu ne sananne samun dana kasancewa ta hanya ɗaya daga cikin biyu ga mace in ma ya kasance mace cece mai aure ko kuma ta zamanto mazinaciya to ita ba ta da aure ita kuma ba mazinaciya ba yaya za a ce ta samu da wannan yana nuna mana komai da Allah ya sanya masa sababi amma wannan sababi baya wani tasiri sai da izinin Allah shine tace anna yakunu li gulam ta yaya wato da zai kasance gare ni walan yamsasini bashar wato alhali dan adam bai shafe ni ba an gane ko kenan shi a ce wannan ta hanyar aure ake samun da sababi ne amma sai in Allah ya ga dama wannan sababi yakan yi amfani in Allah bai ga dama ba ba yanda za a yi amfani walam aku bagiya tace kuma abu na biyu ni ban zamanto mazinaciya domin lafazin albaki wato ita ce mazinaciya an ciro shi ne daga albiga idan aka ce albiga shine karuwanci kenan kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa a cikin suratul nur wala tukrihu fatayatikum ala albiga'i in araduna tahassuna qala sannan sai ce mata kazaliki kamar yanda na faɗa miki yake maryam cewa zaki samu da qala rabbuki haka ubangijinki ya faɗa kuma yace huwa alayya hayyin samar da ɗa daga gare ki abu ne mai sauki a wajena abu ne mai sauki a guna an gane ko anan kenan mala'ikan ya bata amsa yace qala kazaliki yace kamar yanda na faɗa miki cewa Allah ya turo ni takanas wato dan na baki ɗa haka ubangijinki ya faɗa qala rabbuki haka ubangijinki ya faɗa huwa alayya hayyin ubangijinki yace samar da ɗa daga wajenki abu ne mai sauki a gona wali naj'alahu ayatan linnas kuma mun yi haka ne wannan ɗa da zamu baki dan mu maida shi ya zamanto ayatan alama ce mai nuna kadaitata da kudrata linnas ga mutane an gane ko alama ce wadda take nuna kudrata ubangiji subhanahu wataala da kadaitar shi da cewa shi kadai ya cancanta a kadaita shi a cikin ibada wa rahmatan minna kuma dan jin kai na musamman daga wajen mu ma'ana ga duk wanda ya ba annabi Isa alaihi salam akan addinin shi kenan a wannan lokaci wa kana amran maqdiya ubangiji ta'ala yace wannan lamarin samar da da daga wajenki wa kana amran ya kasance lamari ne maqdiya wanda yake abun hukuntawa wanda kuma ba maganar adawu baya duk abin da Allah ya riga ya hukunta to wannan dole ne sai ya wakala shine yace wa kana amra kenan wa kana al'amru amran maqdiya sai aka shaye ismu kana kenan lamarin samar da da daga wajenki ba tare da uba ba wannan ya zamanto lamari ne wanda yake tuntuna an hukunta ba maganar adawu baya kenan in aka ce abinda ake nan Allah ya amfani da lafazin maqdiya an ciro shi ne daga alqaba wanda bayani ya gabata tun a cikin darasin mu na tauhidi bambanci tsakankanin alqadar da alqaba bambanci tsakanin alqadari da alqaba cewa hukuncin Allah wanda kamar yanda Abu Hatim Ar-Razi yake cewa misalin alqadari da alqaba alqadar da alqaba shine yace kamar yanda tela zai kawo yadi ya dora shi akan teburi lokacin da yake bukatar zai yanka ya dinka misali yanzu idan riga ce zai yanka ai zai kawo adli ko kuma mu ce da kire yana zanawa ya fitar da wuya ya fitar da hannuwa da kowane bangare na sassan ita rigar to wannan zanawa da yake ya geometry ya kara nan ya rage nan ya kara nan shine ake kira da alqadar kenan sanya gulgudu kenan ya hudda wuya gulgudan shi ga ya fadin shi kaza hannun fadin shi kaza nan kenan fadin riga ita ma gulgudan ta kaza a lokacin da ya sanya almakashi ya yanka shine suke cewa wakalika babu idan ya sa almakashi ya yanka ya fitar da wuya ya yanka sannan ya fitar da hannuwa akwai maganar a dawo a ce ba riga ba za a yi a ce wando za a yi in ka dawo sai ka ce ai tuntuni na yanka kenan maganar a dawo a baya wannan bata mata so shine ake kira da alqaba kenan Allah ya kaddara komai ya daidaita shi kuma ya riga ya zartas kenan ba maganar a dawo baya idan ka kawo yadi wajen tela kace yayi maka wando idan ya yanka wando ka dawo kace a ba wando ba za a yi riga za a yi sai dai ka je ka so wani yadi amma wannan an riga an gama maganar a dawo baya ma bata mata so ba to shine anan Allah ya ce wa kana amran maqdiya lamarin samar da da daga wajen kike Maryam wannan ya kasance al'amari ne wanda yake abun hukuntawa abun zartasuwa ba maganar a dawo baya a lokacin nan Ubangiji ta'ala ya ce fahamalatu wato Maryam sai ta dauki ciki na annabi Isa alaihi salam ta yaya Maryam ta dauki wannan ciki Allah ya kissanta mana a cikin suratul anbiya da can kuma cikin suratul tahrim wa Maryam ibnata imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min alqanitin da nan cikin suratul anbiya wallati ahsanat farjaha fa nafakhna fiha min ruhina waja'alnaha wa ibnaha ayatan lil alamin yanda aka yi Maryam ta dauki ciki Ubangiji ta'ala ya sanya mala'ika Jibrilu alaihi salam yayi busa wannan busa wasu malamai suka ce wuyar rigarta ne ya busa kadai wasu suka ce a daga can gihi ne kawai ya yi busa haka kawai sai ta dau ciki amma Allah ya nuna mana yaya aka yi busar in ma ta wuyar rigar ya yi busar to wannan busa kai tsaye sai da ta je gaban Maryam alaihi salam kamar yadda Allah ya ce fa nafakhna fiha min ruhina wallati ahsanat farjaha Ubangiji ta'ala ya ce ba su labarin matar da ahsanat farjaha ta kare ta kiyaye gabanta ita ce Maryam alaihi salam fa nafakhna fiha ad-damir anan yaudu ila farjaha Ubangiji ta'ala ya ce sai muka yi busa fiha a cikin gabanta an gane ko dan haka wato Muhammad al-Amin Muhammad al-Amin ash-Shinqidi Allah ya ji kansa a cikin littafin sa Abwaabul Bayan anan ya haka ito maganganun magabata ya ce magana tabbatacciya shine iya abinda Allah ya faɗa a cikin Al-Qur'ani in ma ta wuyar rigar ya yi busa to kai tsaye busar da izinin Allah ta je gaban Maryam alaihi salam kamar yadda ya ce fa nafakhna fiha min ruhina shine a lokacin nan sai ta dauki ciki shine Allah ya ce fa hamalatu sai ta dauki ciki na annabi Isa fanta bazat bihi makanan qasiya Ubangiji ta'ala ya ce sai ta nisanta bihi da shi makanan qasiya wato bagire wanda yake mai nisa game da jama'arta an gane ku a lokacin da ta dauki cikin sai ta fita daga cikin jama'arta ta je ta nemi wani wuri mai nisa ta kadaita a lokacin nan Ubangiji ta'ala ya ce fa ajaa hal makhadu wato ciwon naguda sai ya fakar da ita ila jizin nakhla zuwa kututturen dabiniya an gane ko ta je ta kama me yasa dan ta dan samu sauki game da cikin yanayin da take da naguda ta rike wani abu dai wanda za ta ji dadi shine Allah ya ce fa ajaa hal makhadu ciwon naguda sai ya fakar da ita ila jizin nakhla zuwa kututturen dabino qalat sai ta ce ya laitani kai cauna mutu kabla haza ta ce ina ma a ce na mutu kafin wannan al'amari wa kuntu nasiyan mansiya a ce na zamanto nasiyan wani abu wanda yake abun mantawa wanda kwata-kwata ba a tuna shi ba a ambatan shi mansiya wanda yake abun bari abun kaurace ma idan ka ce nasiyu ko kuma ka ce nisiyu, wannan duka ma'anarsu ɗaya, ba su da bambanci a larabci, kamar yadda wasu malaman kira'a sun karanta wa kuntu nisiyan mansiya ko kuma nasiyan mansiya. Idan aka ce annasiyu ko annisiyu, wani abu wanda ake mantawa da shi kwata-kwata, ba a tunawa da shi, in ya wuce ya wuce. Shi ne ta ce wa kuntu nasiyan mansiya, a ce na zamanto wani abu, abun mantawa mansiya, wanda yake abun kaurace ma a watsar da shi kwata-kwata, ba a ambatan shi, ba a tuna shi. To dangane da ɗaukan cikin Maryam alaihi salam, wasu malamai suna cewa ta ɗauki ciki a lokacin ɗaukan cikin da aihuwar gaba ɗaya a lokaci guda, tare da cewa jumhurin malamai sun tafi akan cewa ta ɗauki ciki a lokaci guda, amma cikin wannan ya zauna kamar yadda ciki yake zama a al'ada wata tara. An gane ku? Lalle kasancewar ta ɗauki ciki a lokaci guda, ta aihu a lokaci guda, wannan ba wani abu bane ba mai wahala ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, abu ne mai sauki ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Amma kenan, tunda Allah bai ambata ba mai za a yi sai a koma zuwa ga al'ada. Shine duk da cewa su wasu malaman da suka kafa hujja shine sun amfani da lafazin fa, cewa fa tufidu ta'kid shine biyar baya kai tsaye, da nan da yace fa hamalatu fanta bazat bihi makanan qasiya, sai yace fa ajaa ahal makabu, kamar yanda mun yi misali, kamar yanda za a ce jaa ibrahimu fa musa, jaa ibrahimu fa musa. Idan ka ce jaa ibrahimu, ibrahimu ya zo, sai ka ce fa musa da musa, to fa anan tana nuna kai tsaye ibrahimu yana zauwa, musa ya biyo bayan shi ba tare da latti ba. Amma in ka ce jaa ibrahimu wa musa, wawun anan tana nuna cewa tare suka zo. Ko in ka ce jaa ibrahim thumma musa, wannan na nuna cewa akwai tazara tsakanin zauwar ibrahim da musa, kenan bayan ibrahim ya zo an dan jima, sannan musa ya zo. To amma al-imam ibn kathir yake cewa ai shi biyar baya kowanne yana da lokacin shi, kowanne yana da gurgurdan shi, dan haka anan kenan da yace fa ajaa ahal makhadu, kenan da lokacin haife ciki yayin naguda sai ta zo mata, amma ba yana nuna bayan daukan ciki kai tsaye shi kenan kawai sai naguda ta zo take yin ki aka aihu, domin babu wani dalili wanda ya nuna haka. Shine Allah yace fa ajaa ahal makhadu, ciwon naguda sai ya zo mata, wannan sai ya fakar da ita ila jizin nakla, zuwa kututturan dabino, taje ta kama ta rike. Qalat, sai ta ce ya laitani kai cauna, mitu qabla hadha, ina ma a ce na mutu gabanin wannan lamari, wa kuntu nasiya, na zamanto wani abun, abu wanda yake abun mantawa mansiya, wanda yake abun bari, wanda kwata-kwata ba a ambatan shi, ba a tunawa da shi. Fanada hanin tahtiha, Ubangiji ta'ala ya ce a lokacin nan Jibrilu alaihi salam sai ya kiraye ta min tahtiha, daga karkashinta. Ine ne anan suka ce domin ita Maryam tana kan tudu, shi kuma yana kurami, shi yasa aka ce bin tahtiha. Anan da yaga ta fada cikin damuwa, Ubangiji ta'ala ya ce fanada ha, sai Jibrilu alaihi salam ya kiraye ta min tahtiha, daga karkashinta. Allah ta hazani ya ce kada ki samu damuwa, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya, tabbas Ubangijinki ya sanya miki sariyan, ita ce kurama ta ruwa, tahtaki karkashinki. Ni ake nihi da ta hakaki, ma'ana karkashin lamarinki kenan, in kin ce ta gudana ta gudana, in kin ce ta tsaya ta tsaya, wannan kuma wato izini ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ko kuma ta hakaki kenan, a cikin wannan gangare akwai kurama tana gudana. Wasu malamai suka fassara qad ja'ala rabbuki ta hakaki sariya, Ubangiji ta'ala ya sanya sariyan, shine da wanda yake mai daraja, domin aka ce asari shugaba wanda yake mai daraja, jam'un shi shine sura. An gane ko? Shine suka ce qad ja'ala rabbuki, hakika Ubangijinki ya sanya ta hataki karkashin ki sariya, wato shugaba shine Annabi Isa alaihi salam. Kenan sariyan, in ma ka fassara shi akan kurama ta ruwa, kamar yanda kuma wannan shine ya kudin jayi, domin abinda zai biyo baya, tunda can mai Allah ya ce fa kuli washirabi, ki ci daga wannan maga, sai ya ce washirabi kuma ki sha, wato daga wannan ruwa kenan da Ubangiji ya gudanar da shi. Don haka kenan ka fassara cewa sarriyan kad ja'ala rabbuki tahtaki sarriya, hakika Ubangiji ta'ala ya sanya idan ruwa karkashin ki, ita ce wata irin korama. Ubangiji ta'ala sai ya ce wa huzzi ilayki bi jiz'in nakla, wato ki girgiza kututturen wannan dabino. In har kin girgiza, Ubangiji ta'ala ya ce tusaqit alayki rutaban janiya, ita dabin itaciyar za ta jeho miki rutaban, wato maga janiya wadda take danya. An gane ku? Wa huzzi ilayki bi jiz'in nakla, Ubangiji ta'ala ya ce ki jijjiga wato wannan kututture na dabino. Tusaqit alayki, in har kin jijjiga, Ubangiji ta'ala ya ce za ta jeho miki rutaban, wato maga janiyan wadda take danya kenan, wadda take nunanna. Idan aka ce jani ƴaƴan icci wanda ya kai lokacin aci kenan, wanda ya dana shine ake kira da aljani. An gane ko? Shine can Ubangiji ta'ala yake cewa wajadal jannataini, da ƴaƴan itacen aljannar guda biyu Ubangiji ta'ala yace makusanta ne. Idan aka ce aljani kenan ƴaƴan itace waɗanda suke abincira, waɗanda suke nunannu. Idan aka ce rudab shine dabino wanda yake danye kenan, wanda ake kiran shi a Hausa maga. Anan shine malamai suka ce ya kamata mu fa'idanci cewa komai Allah ya sanya masa sababi. Komai Allah ya sanya masa sababi. Duk abinda kake bukata, to abinda aka ake abinda ya zama wajibi ka biyo ta hanyar da ake samun shi. Ba za ka zo ba ka zauna ka meke kafa ka ce abu kaza kake bukata, cewa Allah ya zo maka da shi, abinda Allah ya kaddara maka shine zai same ka. Wannan yana nuna suka ga shari'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita. Dan Allah ya nuna mana komai yana da sababi. Malamai suka ce ga Maryam alaihi salam ga cikin yanayin da take, tana cikin yanayi wanda yake na naƙuda. Tana cikin yanayi wanda yake na naƙuda. Kuma tana da bukatar abinci, tana da bukatar abin sha. Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya ce mata ta girgiza wannan kututture na dabino. In ta girgiza, Ubangiji ta'ala ya ce ita itaciyar dabinon za ta jeho miki, wato maga wadda take danya, ko ka ce tasaqat alayki rutaban janiya. Kenan ta tasaqat, anan an yi idgamu ta'rifid da, wannan fissi ne kai. Tasaqat alayki rutaban janiya, ko kuma tusaqit alayki rutaban janiya. Anan malamai suka ce inda Allah ya ga dama da kanshi zai sanya ita itaciyar dabiniyar ta yi girgiza, ƴaƴan magar su faɗo ƙasa, Maryam ta ɗauka ta ci. Amma dan a nuna mana komai yana da sababi, Ubangiji ta'ala sai ya ce ta kama ta girgiza. In ta girgiza kenan, ƴaƴan wannan dabinon za su faɗo, sai ta ɗauka ta ci. Kuma ga halin da take ciki, hali ne wanda yake na naƙuda. Kuma ina ma ga mace, yanda Allah ya ɗabi'antar da ita akan halitta ta rauni, ina mace ina girgiza iccen dabino, kuma balantana dabino ya faɗo. To nan dan Allah ya nuna mana komai yana da sababi. Duk abin da kake bukata ka biyo ta hanyar da ake samun shi. Shine sai Allah ya ce mata fakuli ki ci daga wannan ƴaƴan dabino, washrabi ki sha daga wannan ruwa da muka gudanar miki, wa qarri aina, Ubangiji ta'ala ya ce kuma ki faranta idaninki, wato game da ɗan da za mu baki. Abinda ake nihi da faranta idanu, kamar yadda muke faɗa a Hausa, ka faranta zuciyarka, kai murna, kai farin ciki, shine Allah ya ce wa qarri aina, ma'ana ki faranta idaninki, ki murna game da ɗan da za mu baki. Fa in ma tarayinna min al-bashari ahadan, Ubangiji ta'ala ya ce mata in har kin ga wani min al-bashari daga cikin ƴaƴan Adam ya tambaye ki, ke Maryam ina kika samu da, ke ba mai aure ba, ke ba mazinaciya, wato yaya kai kika samu da? Ubangiji ta'ala ya ce fakuli ki ce inni nazartu lirrahmani sawman, ki ce masa ni na ci alwashin kame bakina lirrahmani saboda Ubangijina, falan ukalliman yawma insiya, a yau ba na ma dan Adam magana. An gane ko? Iya maganar duk wanda ya tambaye ta ina kika samu da, to kawai iya abinda zaki faɗa masa inni nazartu lirrahmani sawman, ni na ce alwashin kame bakina saboda Ubangijina. Domin lafazin as-sawm na daga cikin ma'anonin sa a larabci shine al-insaku anil kalam, kamewa game da zance. Duk wanda ya kame bakin sa baya magana ana iya ce masa sa'im a larabci. Haka wanda ya dina ci da sha ana iya ce masa sa'im. Haka wanda ya tsaya hu daya baya motsi ana iya ce masa sa'im. To abinda ake nihi da as-sawm anan shine kamewa gaban zance. Shine Ubangiji Ta'ala yace fa in ma tarayinna min al-bashari ahadan, in kin ga wani daga cikin ƴaƴan Adam ya tambaye ki ina kika samu wannan da, Ubangiji Ta'ala yace fa quli ce da shi inni nazartu lir-rahmani sawman, ni na ci alwashin kame baki na saboda Ubangiji. Falan ukallima al-yawma insiya, a yau bana ma dan Adam magana. A lokacin nan Ubangiji Ta'ala yace fa atatbihi qaumaha tahmilu, sai ta je ma jama'ar ta tahmilu tana dauke da Annabi Isa. Ina wannan bayan aihuwa kenan. Qalu, sai suka ce ya Maryam, ya ke Maryam, laqad ji'ti shay'an farriya, haqiqa kin zo da wani abu wanda yake farriya, wanda yake mai girma, abu wanda yake abun mamaki. Idan aka ce farri, abu wanda yake kenan mai girma, wanda yake abun mamaki. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar yanda yake cikin hadisi sahihi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato yake faɗa ga Umar, Allah ya kara masa yadda, shine yake cewa falam ara abqariyan yafri fariya, wato ban taba ganin wani gwani wanda yake aikata irin abin da Umar yake aikatawa. Ma'ana in ya aikata abu ne wanda za a yi mamaki, babu wani wanda yake zawa da irin shi. To shine anan suka ce laqad ji'ti shay'an fariya, tabbas kin zo da wani abu wanda yake mai girma, abun mamaki abinki. Ya ukta Haruna, suka ce ya ke ƴar uwa Harun, ma kana abuki mura asawi, mahaifinki dai bai zamanto ba mazinaci, wa ma kanat ummuki baqiya, kuma mahaifiyarki ita ma ba mazinaciya bace. Ma'ana anan suna tabbatar mata cewa ita ta fito daga gida wanda yake na kwarai. Ma kana abuki mura asawi, farko suka kamanta ta da wato Harun, wani Harun ne wanda yake na daban, sun kamanta ta ne a wajen nagarta. Ko kuma ya ukta Harun kenan yake wato daga cikin ya wanda take daga cikin zuri'ar kenan Harun, Harun dan wannan dan uwa Annabi Musa alaihi salam, kamar yanda suke cewa ya akatami kenan, ne suke nihi ya akatami, ya wanda yake kenan cikin kabilar Banu Tamim. To anan sun kamanta ta ne da Harun a wajen nagarta, shi ne suka ce ya ukta Harun, amma ba Harun na Annabi Musa ba, na wannan, domin shi wannan ya zo ne kenan bayan Annabi Isa, bayan Annabi Musa ne ya zo, Annabi Harun ya riga ya gabace su. Ma kana abuki mura asawin, mahaifinki bai zamanto ba imra asawin, ma'ana mugun mutum ko ka ce mazinaci. Wa ma kanat ummuki baqiya, kuma mahaifiyarki bata zamanto mazinaciya, to ta ina kika samu da. Shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar yanda hadisi yake cikin sahihu Muslim, wato Al-Mughira ibn Shu'ba yake cewa lokacin da naje wajen Nasarawa na Najran, sai suka tambaye ni suka ce innakum taqra'una ya ukta Harun, ku kuna karantawa a cikin littafin da manzon ku ya zo muku da shi ya ukta Harun, kuna cewa ya ukta Harun wai Maryam, wa Musa qabla Isa bi kaza wa kaza, suka ce alhadi Musa kwa da Annabi Isa akwai adadin shekaru kaza da kaza tsakanin su, yaya za ku dinga cewa ya ukta Harun? Al-Mughira yace da na dawo Madina, sai na tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da tambayar da sunan Sarawan Najran suka mu. Manzon Allah sai yake cewa innakum kanu yusammuna bi anbiya'ihim was-salihin qablahum, domin su sun kasance suna sa ma ƴaƴansu sunayen annabawansu da mutanen kwaransu. Kenan wani Haruna ne na daban, ba Haruna bane wanda yake dan uwa Annabi Musa alaihi salam, sun kamanta ta ne da wani Harun a wajen nagarta. Fa asharati ilaihi, sai ta yi nuni zuwa ga dan. Qalu, sai suka ce kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya, yaya za mu yi zance da wanda ya kasance a cikin zanan goyo sabiyan, wanda yake yaro ne karami. Idan aka ce al mahad, shine ake cewa zanan goyo, amma asali al mahad icce ne itace ne larabawa suke kafawa nan da nan sannan sai a kulla wani tsumma sai a sanya yaro a ciki sai a ringa rauda shi shine ake kira da almahal kamar dan kwando da ake yi ake sanya yaro a ciki shine yace qalu suka ce kaifa nukallimu yaya zamu yi magana da man kana fil mahdi sabiya wanda ya zamantu yaro ne karami ga yana cikin zanan goyo yaya zamu yi magana da shi qala sai annabi isa alaihi salam sai yace inni abdullahi ubangiji ta'ala da kudurar shi ya bashi izinin yin magana yace inni abdullahi ni dai bawa ne na Allah idan anan ya tabbatar da ubudiyya ga ubangiji cewa shi matsayin shi bawa ne na ubangiji ataniyal kitaba ubangiji na ya bani littafi shine injila wannan na nuna cewa tun yana yaro Allah ya bashi kyautar wato littafin injila waje alani nabiyya kuma ubangiji na ya maida ni annabi ne waje alani mubaraka sannan ya sanya ni ma'abucin albarka ne aina ma kuntu duk inda na kasance ma'ana duk inda na kasance zan jama'a za su amfana da ni wa ausani bis salati waz zakati sannan ubangiji na ya umarce ni bis salati game da tsaye da sallah waz zakati wato da bayar da zakka in ina da dukiya kamar yadda malamai suka ce to yaya za a ce ma annabi isa yaya annabi isa zai ce an umarce ni da ba da zakka alhali yana yaro karami ba shi da dukiya malamai suka ce amsar wannan tambaya ai lauka na limadun inda a ce ina da dukiya to ubangiji na ya umarce ni game da bayar da zakka ko kuma wato waz zakati abinda ake nihi da azzaka ayyuka wadanda suke na alkhairi ayyuka na kwarai shine yace wa ausani bis salati ubangiji na ya gargade ni game da tsaye da sallah waz zakati da bayar da zakka madun tu hayya matukar ina raye wanda wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da suke nuna mana dan adam Allah bai sanya masa wata mutuka wata gaya wanda in ya kai za a ce ibada ta sauka daga kai shi face mutuwa kamar yadda Allah ya faɗa ma manzon sa wa abudu rabbaka hatta ya'tiyaka yaqin ka kadaita ubangijinka a cikin ibada har mutuwa ta cin maka dan haka akwai wanda shaytani ya ruɗe su wanda in sun kai wata martaba wanda suke kiranta haƙiƙa an gane ko wanda ta tsufa yi ci wai shikenan in ka kai wannan martaba kai usuli da fana'i shikenan doka ta sauka daga kanka ba maganar sallah ba maganar azumi ba maganar doka duk abin da kaga dama sai kai wai sallah da azumi da sauransu na gama garin bayi ne to ga yayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ran da Allah zai karbi rayuwarsa sai da aka shiga kafadar shi aka fita da shi sallar asuba dan haka Al-Hasan Al-Basri Allah ya ji kansa da ya karanta wannan aya wa abudu rabbaka hatta ya'tiyaka yaqin ka kadaita ubangijinka a cikin ibada har mutuwa ta cin maka shi ne sai ya ce wannan aya tana tabbatar da cewa Allah bai sanya ma dan adam wata gaya in ya kai a ce ya daina ibada wato sai mutuwa mutuwa ita ce kawai karshe amma ibada ba ta sauka mutukar mutun yana cikin hankalinsa shine anan yace wa ausani bis salati waz zakati ubangiji na ya umriya mun wasiya ma'ana ya gargade ni bis salati game da tsaye da sallah waz zakati da bayar da zakka madumtu hayya matukar ina raye sai yace wa barran bi walidati kuma ubangiji na ya maida ni mutun ne mai biyayya ga mahaifiyata wannan kenan ma'ruf ne akan waja'alani mubarakan wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan kinan wa ja'alani barran bi walidati ubangiji na ya maida ni mutun ne mai biyayya ga mahaifiyata wannan yana nuna mana girman haƙƙin uwaye akan ɗa bayan Allah ya ambaci haƙƙin su tsaye da sallah da bayar da zakka sannan sai ya ce wa barran bi walidati kuma ni mai biyayya ce ga mahaifiyata ni mai biyayya ne ga mahaifiyata kamar yadda can Allah ya ce wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a sai ya ce wa bil walidaini ihsana wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana sannan wa idza akadna misaqa bani isra'ila la ta'budu illa allah wa bil walidaini ihsana kamar yadda ya ce anshkurli wa li walidai shine anan da ya ce wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya ubangiji na ya gargade ni game da tsaye da sallah da bayar da zakka matukar ina raye sallah da bayar da zakka haƙƙi ne na ubangiji sannan sai ya ce wa barran bi walidati, ubangiji na ya sanya ni mai biyayya ne ga mahaifiyata, walan ya ja'alni jabbaran shaqiya, ubangiji na bai maida ni ba jabbaran, ma'ana mai girman kai, ko kuma jabbaran ka ce wanda yake mai kare inda bagaba azzalimi kenan, shaqiya wanda yake tababbe. Wassalamu alayya, amincin Allah ya tabbata a kaina, yawma wulidtu, a ranar da aka haife ni, wa yawma amutu, da ranar da zan mutu, wa yawma ub'asu hayya, da ranar da za a tada ni ina raye shine yinin alkiyama. Shi ma Allah ya tabbatar masa aminci a cikin waɗannan halaye guda uku, kamar yadda ya tabbatar ma Zakariya alayhi salam, wannan Yahaya alayhi salam. Ubangiji ta'ala sai ya ce zalika, wato wannan fada ta annabi Isa, an gane ko, zalika kenan wannan abinda annabi Isa ya fada da yace inni abdullahi. Ubangiji ta'ala ya ce zalika Isa ibn Maryam, wato wannan fada ta annabi Isa da yace inni, an gane ko, zalika kenan wannan fada da yace inni abdullahi. Ubangiji ta'ala ya ce Isa ibn Maryam, wannan shine Isa dan Maryam. Kaula na haƙƙin da zai fihi yamtaru, an gane ko, ya faɗi faɗa wadda take ta gaskiya, a nan kenan an shahi fi'il sai aka wanzar da, wato shine maf'ul, shine maf'ulul mutlaq, shine ay qala qaulal haqqi, ya faɗi faɗa wadda take ta gaskiya. Allazi fihi yamtaru, wanda kenan jama'ar sa kenan suke kokonto game da wannan. Alladhi fihi yamtahun, wanda suke kokonto suke karrama gaba da wannan magana al'amarin annabi Isa, domin kasancewar karfasuwa suka yi kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa mana a nan gaba, da yace ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhana, ai bai dace ba ubangiji subhanahu wa ta'ala a ce ya riki da, sai yace subhanahu sarki ya tabbata gare shi a ce Allah ya riki da, wannan bai dace da shi ba. Me yasa? Saboda ba kowa yake bukatar da sai wanda yake kasashe, wanda yake gajiyayye. Dan haka nan Allah ya tsarkake kansa ya ce subhanahu sarki ya tabbata gare shi a ce ya riki da. Idza qada amran, idan Allah ya hukunta, yayi nihin hukunta wani lamari, samar da wani abu ko rasar da shi, fa inna ma yaqulu lahu kun, ubangiji ta'ala yakan fada ga abin ya ce kasance, fa yaqulu, sai ya zamanto kamar yadda Allah yake nihi. Duk abinda Allah ya yi nihi ya samar da shi ko ya rasar da shi, to abu ne idan Allah ya ce zamanto, take yanke sai ya zamanto. In ana so a samar da shi ne, in an ce kun, sannan sai ya kasance. Haka in ana so a badda abu ne, ubangiji ta'ala in ya ce kun, take yanke abin sai ya rasu. Shi ne ya ce idza qada amran, idan Allah ya yi nihin hukunta al'amari, samar da wani abu ko rasar da shi, fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun, sannan cewa ubangiji ta'ala yakan faɗa ga abin cewa kasance, fa yakunu, sai ya kasance daidai da nihin Allah. Sai ya ce wa inna Allaha, lalle ubangiji ta'ala rabbi shine ubangiji na, wa rabbukum kuma shine ubangijinku, fa abuduhu, ku kadaita shi a cikin ibada, hadha siratu mustaqim, wannan shine tafarki miƙaƙƙe, ma'ana kadaita ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin ibada. Lokaci ya tafi nan, ya kamata mu zakata, da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.